بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع يعلمون وقد جعلك قوام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها تعالى وأقيموا لمسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكة سادوا نوانا بسن البركة مسلا چمو دبو أنا قوفر قورا أشين غرن كتنا أيو يمچن تلاتة درن لاربا hudu ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1433 wanda kuma yazo daidai da 27 ga watan 3 miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka da bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhi da bayani game da sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya tura wa mutanen Iraki wanda wannan shine majalisin mu na 57 a jerin gwanan majalisin sallaci mai tarin albarka wannan shine 171 idan ba manta yana kan gabar bayanin abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi na tauhidi kadaita Allah ta'ala da bauta masa da ainihin haramcin a dauki wani abu da yake haƙƙin sa ne a ba ma wani ba Allah ba wannan shine addinin da annabawa duka suka zo da shi ba wani annabin da yazo da wani addini sabanin wannan annabawa da manzanni gaba ɗayan su Allah ta'ala ya aiko su ne domin su isar da sakon Allah wannan shine martaba da daraja da Allah ya ba su ba a ba su matsayin su zama bayin Allah ba ba su zama wato alloli ba waɗanda za a bauta musu ba Allah ba wannan ba wani annabi da yake da wannan matsayi matsayinsa shine matsayin al-muballighu anillah mai isar da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi don haka babu wani annabin da ya taɓa cewa a bauta masa to tunda babu wani annabi ko wani manzo da ya kai wannan mataki na a bauta masa tun daga farkon annabawa da farkon manzo da Allah ta'ala ya taɓa turowa a doron ƙasa annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzo na ƙarshe cikamakin annabawa kuma afdalul khalqi ajma'in annabi musallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani wanda ya taɓa yin da'awar a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون saboda haka babu wani annabi da yake kira zuwa ga bautawa kansa sai dai bautar Allah shi kadai. Sannan malam ya kawo mana ayoyi wanda suke magana akan tabbatar da ceto ranar gobe kiyama, da ceto gaba daya na Allah ne. Babu wani wanda zai yi ceto ranar gobe kiyama sai da izinin Allah, kuma ba kowa ne ya cancanci a cece shi ba, sai wanda Allah ta'ala ya ga dama ya yarda ya ba da izinin a cece shi. Malai ya ce wa kala ta'ala man zallazi ya shafa'o inda hu illa bi izini, wane ne ya isa ya yi ceto a gaurin Allah sai da izininsa. Wa kala ta'ala hakanan Allah ta'ala ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a, mala'iku da dama waɗanda suke sammai da ƙasa cetonsu ba zai wadatar da komai ba, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda, sai bayan Allah ta'ala ya yi izini ga wanda ya ga dama kuma ya yarda a cece shi. Wa kala ta'ala hakanan Allah ya ce wa la yashfa'una illa liman irtada, ba sa yin ceto sai ga wanda ya amince ya yarda. Wa kala Allah ta'ala ya ce wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu, babu wani ceto da yake amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi masa izini. Waɗannan ayoyi dukansu sun kunshi tabbatar da ceto ranar gobe kiyama, amma da sharadi guda biyu. Sharadi na farko, Allah ta'ala ya yi wa shi wanda zai yi ceton izini, a bashi izini, a bashi dama da ya yi wannan ceto ɗin. Sharadi na biyu, a yarda da wanda za a ceta, Allah ce ya yarda da wanda ka cece shi. Waɗannan sharuɗa guda biyu su ne abinda ayoyin suka nuna. Aya ta farko, man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izini, wane ne mai zai yi ceto a gurin Allah, illa bi iznihi, sai da izininsa. Wato babu wani wanda zai yi ceto a gaba ga Ubangiji ranar gobe kiyama sai wanda Allah ta'ala ya ba shi izini. Kaga anan an kore a yi ceto ba da izinin Allah ba, sannan an tabbatar yin da yin ceto da izinin Allah. Ayar ta kunshi korace duk wani ceton da Allah bai izini da shi ba, sannan ta kunshi tabbatar da ceton da Allah ya yi izini da shi. A shi kaga ceto ba iri ɗaya ba ne, iri biyu ne. Akwai ceton da wasu suke da'awa za a same shi, shafa'a wacce wasu suke da'awa cewa akwai ta a gurin Allah, akwai ta a ranar gobe kiyama waɗanda suke bauta musu, waɗanda suke wa bauta za su yi musu wannan ceton ranar gobe kiyama. To wannan Allah ya kore shi, sai kuma tabbatar da ceto wanda shi kuma yana ƙarƙashin izinin Ubangiji da mashi'arsa. Saboda haka magabata na ƙwarai suka yi ijma'i akan tabbatar da ceton Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ceton annabawa da salihai, annabawa da manzanni da salihai su ma za su yi ceto ranar gobe kiyama kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai yi ceto. Wato ƙungiyoyi uku aka samu. Ƙungiya ta farko, ƙungiyar masu tabbatar da ceto ba bisa ka'ida ba, waɗanda suka wuce iyaka wajen tabbatar da ceto, ya zamana suna ganin cewa duk abinda suka riƙe ba Allah ba zai cece su ranar gobe kiyama. Kamar mushrikan farko waɗanda suke cewa sun riƙe abinda suke bautawa da nufin su masu ceto a gurin Allah, da kuma waɗanda suke masu bid'a, to ƴan bid'a waɗanda su kuma suke riƙe wasu suka ce waliyai ne, suke yi musu abinda Allah ake yiwa da sunan za su cece su gobe kiyama, ko kuma suke yin abinda suka ga dama, ta'asar da suka ga dama a duniya sai tunda sun riƙe wani dai, wannan nan zai tsaya musu a gobe kiyama. Ko shi wanda ake cewa zai yi ceto din shi ya riga cika baki tun a nan duniya, cewa ku je na yarje muku duk abinda za ku yi, ku je ku yi, ni zan tsaya muku ranar gobe kiyama. Kamar yadda aka samu wasu daga cikin waɗanda ake yi wa biyayya sun faɗi haka ga mabiyansu, cewa abinda kuka yi mu zamu yi muku, zamu cece ku ranar gobe kiyama. Ko ana muzuru ana shahu, ruwa sai ta sha. Kaga waɗannan wato sun samu haɗin wato sun samu matsaya ɗaya da mushrikan farko wanda suke cewa haula ishufa haula inda Allah, suna cewa waɗannan masu cetonmu ne a gurin Allah, suna bauta musu ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. To waɗannan su ne waɗanda suka wuce iyaka wajen tabbatar da ceto ta kowace irin hanya ba bisa ka'ida ba. Sai kuma waɗanda suka kore ceto gaba ɗaya, suka ce kuma babu ceto, da wanda aka ce ba na gaskiya ba da na gaskiya duk babu, kowa tashi tafi shi kawai. Amma maganar cewa akwai ceto wannan duk ba gaskiya ba ne, suka kore ceto ranar gobe kiyama, musamman ceton waɗanda ake ganin sun yi laifi. Allah ta'ala ya karɓi ceto daga hannun annabawa da manzanni da salihai, a yi musu rangwame ko a fitar da su daga azaba. To wannan ƙungiya ta biyu suka ce babu wannan ceton, kawai wanda kaga wato ya shiga aljanna aikinsa ne kawai ya kai shi, kuma tilasta ya shiga. Wanda kuma ka gan shi a wuta, to shi ma aikinsa ne ya kai shi, kuma tilasta ya shiga, kuma in ya shiga ba rana fitowa, ba maganar wai za a cece shi daga wannan azabar a fito da shi. Su kuma suka kore dukkan wani nau'i na ceto, ba su tabbatar da ceto na gaskiya ba, ballantana na ƙaryar, duk gaba ɗaya suka kwashe suka zubar. Waɗannan su ne mu'tazila, al-khawarij da mu'tazila. Al-khawarij da al-mu'tazila su suna ganin babu ceto ranar gobe kiyama, duk wanda ya shiga wuta ya shiga kenan, ba maganar fitowa. Al-khawarij a bisa aqidarsu ta cewa dukkan wani wanda ya aikata kabira, ya aikata wata al-kaba'ira, to wanda ɗan wuta ne kuma ya kafirta, in ya shiga wuta kuma ya shiga kenan har abada, wanda ita ce aqidar khawarij. Don haka wanda aka same shi da laifin zina bai tuba ba har ya mutu, to wannan ya kafirta kuma ɗan wuta ne har abada. Suka ce wanda aka same shi da laifin shan giya bai tuba ba har ya mutu, wannan in ya je lahira ya shiga wuta har abada, kuma kafiri ne tun adan duniya. Suka ce wanda aka same shi da ƙarya ko bai tuba ba har ya mutu, to ya mutu kafiri, kuma in ya shiga wuta har abada. Dukkan wani abu kabira a gurinsu wanda duk ya aikata shi matuƙar dai bai tuba ba, to wanda in ya mutu ya mutu kafiri. Suka ce kuma in ya shiga wuta zai zauna a cikin ta khalidan mukhalladan finnar. To wannan aqidar khawarij ne, to tunda ka sun faɗa haka kaga ashe ba za su tabbatar da ceto ba, tunda in sun tabbatar da ceto sun warware aqidarsu, kuma sun ce zai shiga ya zauna a cikin wuta har abada, kuma kafiri ne, kuma su da su ce za a ceci mai kabira. Kaga kenan sun yi tufka da walwala, saboda haka sai suka wato sa kafa suka shure dukkan wani batu na cewa akwai ceto ranar gobe kiyama. Su ba mu'tazila da suka zo kuma suka ce wanda ya aikata kabira fasiki ne, ba za a ce masa mumini ba a nan duniya, bi manzilatin bainal manzilataini, shi ba musulmi ba, ba mumini ba, shi kuma ba kafiri ba. Amma aka je lahira kuma in ya shiga wuta ya shiga kenan, babu ranar fitowa. Saboda haka a hukuncin duniya suka saba da khawarij, amma a hukunci suka haɗe cewa in aka je lahira babu maganar fita daga wutar jahannama. Alhaƙiƙa da khawarij da mu'tazila, tamma mu'tazilan farko, dukkaninsu abu guda ne ya ja su zuwa ga wannan aqida, wato wuce iyaka da wuce gona da iri da jahilci wajen sha'anin ibada. Kamar yadda kuka sani, khawarij sun shahara matuƙa da gaske wajen abin da ya shafi ibada, qiyamul layli, yawan karatun Qur'ani, yawan sadaka, yawan jihadi da sauran ayyuka na musulunci, sun shahara da wannan. Amma kuma akwai jahilci da yawa tattare da su. To saboda yawan ibadarsu, kuma ibadar da aka gina ta akan jahilci da rashin ilimi, yasa suke ganin dukkan wani mai saban Allah ba ma musulmi bane ba ma mu'mini bane kafiri ne saboda tsananin da suke da shi wajen ibada suke ganin ya za a yi wanda ya yadda akwai Allah da manzon Allah da wuta da aljanna kuma ya saba wa Allah wanda duk ya haka to bai yadda akwai Allah din ba bai yadda akwai lanin lahira ba bai yadda akwai sakamako ba kawai kafiri ne wannan kaga wannan al-ghuluw fil ibada wuce iyaka wajen ibada ta yadda har aka wuce inda nassi ya shata har aka ketara aka shiga wasu abubuwa na bid'a wannan ya ja su suka fada cikin wannan buguwar aqida mu'tazilan farko su ma suna da wannan suna da tsananin zuhudu da tsananin ibada karanta tarjamar mu'tazila na farko irin su Wasil ibn Atha da irin su Amr ibn Ubayd zaka samu suna da wannan gudun duniya da tsananin wato ibada saboda haka su ba sun samu wani nasibi daga irin sifa ta Khawarij da haka su ma suke ganin cewa wajibi ne ga Allah ta'ala ya zartar da al-wa'd wal-wa'id wanda sun san muna yana daga cikin al-usulul khamsa wato gishikai guda biyar da mu'tazila suka gina aqidar su akai daga ciki akwai al-wa'd wal-wa'id infazul wa'd wal-wa'id Allah ya alkawarin wanda ya aikin kwarai zai sa shi aljanna to wajibi ne yayi haka din Allah ya alkawarin wanda duk ya saba masa zai shigar da shi wuta kuma wajibi ne yayi haka wato wujubu infaz alwa'd walwa'id ala Allah sun wajabtawa Allah ba wai dan Allah ya wajabtawa kansa ba shi Allah yakan wajabta abin da yaga dama a kansa ba wani ne zai wajabta masa ba kataba rabbukum ala nafsihi arrahma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yakan wajabtawa kansa da kansa abin da yaga dama yakan haramtawa kansa da kansa abin da yaga dama ni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tadhalamu saboda haka ubangiji yana yin wannan amma ba wanda yake yi masa ba ba wanda zai ce Allah na wajabta maka sai kai kaza ko da mashi'a ko ba mashi'a ko da irada ko ba irada Allah ba a yi masa haka don abinda kaga yayi shi yasa kansa to su a gurin su ba haka bane suna wajabtawa Allah min babil an-nazar al-aqli ta hanyar hankali cewa a hankalce tunda Allah ya ce wanda ya yi bauta masa zai samu zai saba sakamako to wajibi ne a kansa sai ya yi hakan kuma ya ce duk wanda ya aiki ba daidai ba sai ya azabta shi to wajibi ne sai ya azabta shi din saboda haka sai suke ganin baya daga cikin adalci a ce Allah ya fata kai mai sako mai laifi gidan jahannama bayan ya alkawarin zai haka baya daga cikin adalci kuma ya shigar da shi kuma ya fito da shi ya hada shi da mai abin nan a gidan aljanna su zama tare suka ce wannan duk baya daga cikin adalci don haka sai suka kore shafa'a to wannan kore shafa'a din mu'tazila da al-khawarij sun yi kuma abu ne wanda ya dore har a wannan zamanin an samu wadanda su ma sun kore ceto din wanda kuka sani dukkan wadanda tsaki to al-qur'aniyuna suna kore ceto gaba daya akwai Muhammad Abdu yana daga cikin wadanda da yawa daga cikin wasu ra'ayoyinsa ya gina su akan ra'ayin mu'tazila saboda shi ma yana kore ceto irin wanda ahlus sunna suke tabbatarwa cewa babu wannan ceton domin shi yana ganin wato in aka ce akwai ceto to ɗayan biyu ne zai faru ko dai jahilci ko kuma zalunci wato aka tabbatar wa da Allah ceto to kamar an jingina shi ga sifa ɗaya daga cikin sifofin nan biyu ko da an jingina shi da jahilci ko an jingina shi da zalunci shi abin da yake cewa domin idan mutum yayi ba daidai ba kamar mu a nan rayuwarmu ta yau da gobe rayuwarmu ta duniya idan aka ce ga wani yayi ba daidai ba sai aka samu shugaba yayi maki to sai ya samu wanda zai kamun kafa da shi domin a yafe masa wannan laifin ce to in aka je gurin shugaban shi wanda zai je kamun kafa saboda kusanci da yake da shi da wannan shugaba wanda yanke hukunci to zai je in ma dai masa bayanin wata maslaha ta a kyale mutumin saboda maslaha kaza da kaza da kaza da kaza in ya yadda ya kyale shi kaga kenan da can bai san da maslahar akyale abu akyale abin akyale wannan mai laifi ba ya yanke masa hukuncin a hukunta shi yanzu an masa bayanin abin da bai da ilimin sa ya fahimci ya kyale shi din yana da amfani bari a kyale shi ce to kaga wannan jingina wa Allah wannan jingina Allah jahilci ne a fadarsa sai ko kuma ya zama na mutumin nan yaje ba wata maslaha ya fada ba ta kyale mutumin nan abin da dai kawai yake cewa wannan mutum namu ne ya kamata kawai a kyale shi to shi kuma saboda ba adalci ne a gaban sa ba na ya hukunta mai laifi ce a ni ban san tare ake ba to shikenan kawai ku kyale shi to kaga anan yace kaga anan kuma zalunci a duk waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne da bai halatta a jingina wa Allah ba a jingina masa canza wata iradar sa saboda wani ilimi dari'i wani sani dari'i sabo da zai zo mata wanda da bai san shi ba ko kuma a jingina masa canza iradar sa saboda zalunci kawai dan kawai wani na kusa da shi ne bare kyale shi to bisa wannan shubhar shi ya kore ceto a cewa babu magana ceto tunda waɗannan duk sifofi ne da basu dace a jingina wa Allah ba saboda haka in Allah da kaga ya kyale mutum to da man can zai kyale shi din ko da cetan ko ba cetan ko an yi cetan ko ba yi cetan ba da man can ba zai masa azaba ba in kuma zai masa azaba wannan cetan ba zai hana masa azaba ba su ahli sunna sun tabbatar da dukkan nau'uka na ceto na cewa nau'in ceto guda takwas wanda sun tabbata akwai ash-shafa'atul uzma ceto wanda yake mafi girma wanda wanda ya takaita kan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine al-maqamul mahmud asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan wanda za a yaba masa Allah ta'ala ya bashi shi kuma yake bance shi da shi wanda zai yi ranar gobe kiyama a mahshara a dandalin hisabi lokacin da aka tashi halittu gaba daya aka tattara su guri daya aka matso da rana kusa da goshin su kanka ya zuwa ga annabi Adam kace ya Adam kai annabin Allah ne da ya halicce ka da hannunsa ya busa maka ruhinsa ya umarci kuma mala'iku su yi maka sujjada ala tara ma nahnu fihi ala tara ma balagana baka ga irin bala'in da muke ciki ba baka inda al'amari ya kai mana ba ba za ka cece mu a gurin Ubangiji ba to kai mana ceto a zo a yi mana hukunci a yi hisabi kowa ya san inda zai tafi wahala ta ishe mu shine annabi Adam ya ce da su Ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba irin sa ba a baya ko zai taba irin sa ba nan gaba ya umarce ni kada in ci itaciya kuma na ci saboda haka ni ma ta kaina nake nafsi ta kaina nake ku tafi zuwa gano shine farkon manzo da Allah ya turo doran kasa saboda haka mutane su ranka ya tafi zuwa gano alaihi salam ce ya Nuhu kai ne farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko ka a doran kasa ka dubi halin da muke ciki ka nema mana ceto wajen Ubangiji ya fitar da mu daga wannan halin da muke ciki Nuhu ya ce Ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba yin irin sa a baya ba kuma nan gaba zai taba irin sa ba na yi wa mutane na addu'a Allah ya halaka su saboda ka ban san yadda Allah zai yi da ni yau ba da Allah ya addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara ce to ni ban san yau ya ni Allah zai yi da ni ba za ka ku tafi zuwa ga Ibrahim shine khalilullah shine badadayin Ubangiji mutane su ranka ya su tafi gurin Ibrahim khalilullah anta khalilullah fil ard kai ne wanda Allah ta'ala ya ainihin kaga za mana ka taimaka mana ka nema mana ceto wajen Ubangiji shi ma ya ce Ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba irin sa ba kuma nan gaba ba zai taba yin irin sa ba na yi karerai guda uku yana nufin maganganun da ya fada na farko inda yace inni saqim lokacin da suka fa nazara nazratan ila nujum fa qala inni saqim yace ba shi da lafiya anne bai zo a fita wato shirka da shi yace a shi ba zai fita ba bai da lafiya na biyu inda nake cewa bal fa'alahu kabiruhum hadha fasaluhum in kanu yantiqun babban su dinnan shi ya rurusa su ku tambaye su in har suna magana har su gaya muku sanata uku lokacin da sarkin Masar ya nemi ya kwace masa matarsa Hajar da ya tambaye shi ce ƴar uwata ce yace to ni ban san yadda Allah zai da ni ba yau don haka ni ma ta kaina nake ku tafi zuwa ga Musa shine kalimullah shi Allah ya zabe shi bi risalati wa bi kalami ku je ku nemi agaji a gurin sa ku nemi ceto a gurin sa suka garzaya wa annabi Musa alaihi salam ce ya Musa kai ne wanda Allah ya zabe ka yi magana da kai kuma ya rubuta maka littafin at-taura da hannun sa abinan Hajar dai kwa Sara na Sara afwan Sara ya tafi suka tafi gurin annabi Musa alaihi salam suka nemi yayi musu kamun kafa a gurin Ubangiji ya fitar da su daga wahalar da suke ciki saboda matsayin da Allah ya masa annabi Musa alaihi salam yace Ubangiji yayi fushi a yau fushin da bai taba irin sa ba kuma nan gaba zai taba kamar sa ba na kashe rai ba tare da gaskiya ba Allah ce fa wa kazahu Musa fa qada alai ba Isra'ila abinan ba kiftin da annabi Musa alaihi salam ya naushe shi ya masa kutufo ya mutu yace to ni yau ban san ya Allah zai da ni ba dan haka abin ya fi karfi na ku tafi ga Isa shine ruhullah shine kalimatullahi alqaha ila maryam ku je gurin sa ko ya iya amfanar ku suka tafi wajen annabi Isa alaihi salam shi ma suka yi masa kirari suka faɗa masa matsayin da Allah ta'ala ya yi masa cikin annabawa suka gaya masa halin da suke ciki na wahala suka nemi shi ma ya agaza musu ya taimaka musu ya nema musu ceto gurin Allah annabi Isa annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi wani laifi na annabi Isa ba a wata ruwayar ya ce an bauta mu mutane na sun bauta mu don haka ni ma ta kaina nake ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine wanda Allah ta'ala ya rufe annabci da shi shine shugabannin annabawa duka ku je wajen sa suka je ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuka gaya masa halin da suke ciki a wata ruwayar Anas yake cewa ana laha bayan sauran annabawa suna cewa ba laysa lana su shi kuma yace ana laha sauran annabawa suna cewa mu ba za mu iya ba shi kuma yace aiki na ne don haka ya garzaya ya je fadi ya sujjada tahta al-arshi yayi bi Allah da yaban da ba ya taba yaban sa irin wannan yaban ba Allah ya kinsa masa kalmomi na yabo da kirari da jinjina ga Ubangiji ya masa ce ba zai iya tuna su ba a lokacin sai a ce da shi irfa ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta washfa tushaffa dago kanka tambaye abin da kake so a baka kuma nemi ceto a yi maka to sai ce ummati kaga sauran annaba suka ce nafsi shi kuma yace me ummati to nan ne Allah ta'ala zai karbi ceton sa a yi faslul khitab al-faslu bayna al-ibad a yi hukunci tsakanin bayi wannan ita ce shafa'atul uzma ita ce al-maqamul mahmud wanda hatta mu'tazila da khawarij duk sun yarda da wannan ba wanda ya inkarin wannan wannan nau'in na cita ba wanda ya ce bai yarda ba kowa ya yarda da wannan ba akan sa ake rigima ba tunda nan ai ba magana a fitar da wani daga wuta bane a kai shi aljanna saboda haka sun yarda da wannan ba sa ja akai to wannan nau'i na farko kenan kuma ya ke banta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace mu rika idan aka gama kiran sallah mai masa salati mu roka masa alwasila fa innaha darajatun darajatun inda Allah la darajatun fil janna la tabghi kofofin aljanna wanda za a budewa mu'minai su shiga to wannan nau'i na biyu na ceto shi ma dukkanin masu magana akan ceto sun yadda akwai shi ko ba sa ja akan sa alal akalla ko ba su yadda ba su ce akwai ba amma ba sa rigima akan sa nau'i na uku bayan an shiga aljanna a kara ma wasu matsayi wato a musu promotion idan da ga wata aljanna da aka tana da musu to annabi ya roka musu a kara su gaba su je ta gaba ita ma wannan ba a ja akan sa na daidai yanzu magana ce ta an shiga aljanna ba wannan suke ja akan sa wannan nau'i na uku kenan na ceto wannan nau'i shine wanda Allah ta'ala ya faɗa fadar sa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum waɗannan su ne wanda suka yi imani zuriyar su ta bi su a imani amma aikin su bai kai na zuriyar su ba to sai a hada su da yayi aiki fiye da na ubansa to Allah ya shigar da su aljanna su duka shi da mahaifinsa sai a masa shafa'a a cece shi sai a hada shi da ɗansa aljanna daya dan a kara masa wato dan ya samu kamalar ni'ima wacce ake so duka aljanna ya samu ko da yayi imani bai kai na ubansa ba uban ya cece shi a kara masa a daga masa matsayi masa promotion zuwa aljannar dan sa to wannan ma ba sa ja da wannan nau'in na shafa'a shine na uku nau'i na hudu nau'in cetan da wanda tasawat hasanatuhum ma sayyiati خلطوا عملا صالحا واخر سيئا sun yi aiki na kwarai sun kuma yi na banza wato ga laifuka ga kuma ayyukan kwarai kuma wanda duk sun yi daidai a mizani ba wanda ya rinjaye wani da sune ashabul a'raf to su ma da karshe za su samu shafa'a su ma Allah ta'ala ce su shiga aljanna wannan shi ma ba a ja akan sa saboda wasu shiga wuta ba a fito da su dan alqur'ani yazo da shi kamar da ke cikin suratul a'raf haka nan ceto na biyar nau'i na biyar shine wadanda laifukan su sun yi rinjaye sayyi'atin su laifukan su sun rinjaye sayyi'atin su saboda haka ya kamata a tafi da su kawai aje a zuba su a wuta to sai a cece su tun daga mahshar tun daga filin mahshar boko a tafi da su wuta a yi musu rangobi a musu afuwa to samu ceto a tafi da su aljanna kaga ba su ga wuta ba ma gaba daya to wannan suna da ta cewa a kansa tunda har tarajjaha sayyiatuhum ala hasanatihim wannan khaffat mawazinuhu kenan saboda haka wannan faubuhu hawiya su a gurin su dole sai ya tafi hawiya din ba maganar a yi masa shafa'a ya tafi aljanna ahlus sunna sun tabbatar da wannan shi ma saboda abinda ahlus sunna suke cewa idan wanda ya shiga wuta mun yarda cewa za a cece shi a fito da shi daga wuta ina ma ga wanda bai ba a mata shi ba kaga shi min babu aula ya samu wannan ceta ga wani can ma har an riga an kai shi kuma daga baya an samu shafa'a an fito da shi to wanda bai shiga ba shi yafi sauki ma a yabe masa ya shiga tufa aljanna to wannan shine nau'i na biyar wanda suna ja akan wannan akwai nau'i na shida wanda shine cetan mutanen nan da za su shiga aljanna bi ghairi hisab wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan yazo a ruwayar Abu Sa'id al-Khudri kuma shine wanda Ukasha ibn Mihsan ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tun a nan duniya ya ce Allah ya ja'alani minhum an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sa ni cikin waɗannan 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Annabi ya ce anta minhum kana cikin su to a mahshar bayan an gama hisabi Allah ta'ala zai ce kwashi duk waɗanda babu hisabi a kansu a shigar da su aljanna tun kafin ma a yi hisabi su za su riga su wuce a tafi da su aljanna to wannan shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi wannan shi ne nau'i na bakwai na shida ko na shida na cito na bakwai shi ne a ragewa wato wani da yake cikin wuta a rage masa azaba a sassauta masa irin azabar da ake masa to wannan ya tabbata ga Abu Talib ne shi kadai wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi masa saboda kariya da ya rika bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama anan amma kuma ya mutu mushriki bai imani ba wanda Abbas dan uwan Abu Talib din kenan baffan manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zaka amfani Abu Talib ranar gobe kiyama da citanka saboda irin taimako da kariya da yake ba irka baka a duniya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace za a sanya shi a baki bakin wuta dahdahin min nar kuma za a sa masa wasu takalma guda biyu wanda kwakwalwarsa za ta rika zababbaka tana rababbaka saboda zafin su yagli bihi ma dimaguhu wa huwa ahlun nari azaban wa yadhunnu annahu ashaddu an-nasi azaban shi yafi dukkan yan wuta samun saukin azaba amma kuma zai rika zaton cewa ba wanda ya kai shi shan azaba saboda tsananin azaba to wannan ceto ne khas na musamman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka bawa kuma Abu Talib kawai yace zai yi wa ba mun ji cewa ya ce zai ma wani ba wannan baya kore cewa kafirai wanda suka mutu a kafirci ceto ba zai amfane su ba ba ta fa'u shafa'atu shafi'ina wannan ba zai wannan ceton ba zai kora wancan ba wato wannan abin da zai faru din ba zai ci karo da waccan ayar ba saboda waccan ayar ana magana cece su a fidda su daga wuta saboda kan nau'in ceton da ake korewa a can daban da wanda cikin wannan hadisi yake tabbatarwa daban saboda ka ba hanyar su guda ba wannan shine nau'in ceto na bakwai nau'in ceto na takwas shine ceton waɗanda suke masu saban Allah wanda suka mutu suna saban Allah kuma aka shigar da su wuta saboda zunuban su ko a cece su daga baya fito da su a kai su aljanna to wannan shine babban abin da kaware da mu'tazila su ke takaddama akan sa ikhrajul usatil mu'minina min an-nar a fito da su daga wuta suka ce in sun shiga sun shige kenan mu'mine suka ce abin da ahlus sunna suka ce a za a fitar da su Allah zai bada damar masu ceto su ceto wannan ya tabbata hadisin ceto na abinda ya tabbata hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ake kiransa hadithul jahannamiyyin wadanda za a sa su ta jahannama daga baya a fito da su sun kone sun zama kamar gawayi ba irin sannan Allah ta'ala ya sa su sake fitowa da wata sabuwar rayuwa da wata sabuwar halitta sabuwar kira ta musamman kamar yadda tsuro yake fitowa a bakin ruwa wato za kwarara musu naharul hayat koramar rayuwa sai sake tsurowa fito da su sababbin halitta fil su fito Allah ya sa su aljanna wannan shine khawari suke korewa da mu'tazila wannan kuma aqidar tasu ta faru tun ma lokacin sahabbai wasu sahabbai suna nan da rai kamar yadda yake cikin hadisi sahih muslim ruwayar hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda tabi'in da ake kiran shi Yazid al-Faqir يزيد ابن سهيب الفقير لكما طلق ابن حبيب وندك ستا بعيني نزول بصرة حديث جابر عفوا بحديث أبو سعيد الخدري بحديث جابر سنته لك بصرة سكزو قصد في عجي سكزو مدينة في سكسامو جابر ابن عبد الله da halka sa ta karatu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi masa tambaya akan sha'anin ceto shine sai ya koro musu wannan hadisin da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda da sun kasance ala ra'ayil khawarij amma da suka ji wannan sai suka watsar da wancan ra'ayi nasu suka rike ra'ayin da suna tabbatar wanda yana nuna kenan an samu wadanda suka bi wannan ra'ayin saboda jahiltar hadisan da suka zo a babu suka rike wasu umumat wato wasu nasoshi da suka kore ceto gaba daya sai suka ga cewa duma wani ceto babu shi daga baya kuma da suka ji hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da ceto ga wasu wanda suka shiga wuta a fito da su sai suka dawo suka saki wannan ra'ayi saboda kaga ashe masu wannan ra'ayin iri biyu ne akwai wanda saboda jahilci ne yasa suka fada cikin wannan ra'ayin wasu da suka fahimta sun saki sun zubar akwai kuma waɗanda tsabar kawai taurin kai ne da inadi musamman ma mu'tazila na baya-baya tunda baya-baya ahlus sunna sun yi ta fito da waɗannan hadisai ana ta karanta su domin a yi gyara ga wannan mummunar fahimta din amma duk haka wasu suka toge akan wannan fahimta din kamar namu na yanzu da ana karanta musu hadisan suna ji yau da gobe amma sai su tattara su yi watsi da su su ce hadisai ne da suka ci karo da alkur'ani ko ta ina suka ci karo da alkur'ani ban sani ba amma su ce hadisai ne da sun ci karo alkur'ani alkur'ani ya ce ba ceto saboda haka mu ma a gurinmu ba ceto tare da cewa alkur'ani bai kore ceto duka ba bali ya tabbatar da wani nau'i na ceto da istisna'i da aka yi manzon lazi ya shawo inda illa bi iznihi wala yashfa'una illa liman irtada sai da wannan istisna'i yazo ya nuna akwai abin da aka kore akwai kuma abin da aka tabbatar an kore wani abu an tabbatar da wani abu to magana kuma ceto ce ake yi aka kore wani ceto sai aka tabbatar da wani nau'i na ceto kaga ashe alqur'ani ya kore ceto duka wannan ba daidai bane saboda haka hadisai sun zo na cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto ya tabbata a cikin sahih muslim Allah ta'ala bayan an annabi yayi dasa to zai ce shafa'al nabiyuna shafa'al mursalun shafa'al nabiyuna shafa'atul mala'ika wa shafa'an nabiyuna wal mursalun wa lam yabqa illa arhamur rahimin ce annaba mala'iku da annaba duk sun yi ceto ba wanda ya saura yanzu wanda bai ba sai mafi tausayin masu tausayi shine Allah saboda haka sai ya fayaqbidu qabdatan min narin fayukhriju aqwaman lam ya'malu khairan qattu Ubangiji ya yi damka ta wasu mutane daga cikin wuta ya fitar da wasu mutanen da ba su taba aikata alkhairi ba tun da suke saboda haka ba abin da ya yi saura a tare da su illa kalmar la ilaha illallah kun san kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshen duniya za a wayi gari wanda yau da gobe ana ta manta musuluncin har a wayi gari mutane sai dai kaga kawai suna dai faɗar la ilaha illallah amma ba san komai game da ita ba ba azumi ba sallah ba azumi a ce sai sun dai samu iyayensu suna cewa la ilaha illallah saboda haka su ma suna fada to da waɗannan za su mutu daga kansu kuma waɗanda za su zo kuma shikenan ba maganar kuma addini kwata kwata wanda a kansu da alkiyama za su tashi to kaga akwai ashe waɗanda za su zo ga su da kalmar la ilaha illallah suna fadarta amma ba azumi ba sallah ba wani abu da gaba ɗaya sun jahilce shi ba san shi ba saboda an yi watsi da musulunci da kun san yau da gobe kullun musulunci sassaka saki ana ƙoƙarin sare shi ana ƙoƙarin ainihin kawar da shi daga zukata daga rayuwar mutane to haka abin zai yi ta tafiya har a wayi gari a mutanen girki da za su rika cewa a dawo a bi Allah a yi kaza a yi kaza har su zama sun ƙare mutane su ta tashi cikin jahilci har a wayi gari kawai musulmi abin da ya sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma banda wannan bai san wani abu sallah azumi wani a ibada ta musulunci ba wacce ya sani to irin wannan kalmar tauhidin za ta amfane su bayan Allah ta'ala ya musu hukuncin da zai musu an yi ceto gaba daya to shine fayaqbidu قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط ولم يعملوا خيرا قط سنع إلهم ودى النبا وعلى نفن متين ذونا بايا تلا بايا أذني بايا كومي يتشي تايو يشكتك ونندم كاتا أبنجي أفتود شي دعاك كأدامو شي دا يدنن كويا ذاي كومي ذي فارو دي تياتفع الجنة anan akwai wadanda Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su kuma saboda jahilci da yadda musulunci zai ta zama ba ko har a waye gari ba a san kuma ba illa kalimat la ilaha illallah sannan kuma a waye gari babu ma mai cewa la ilaha illallah din to wannan ya nuna cewa Allah zai yi ce abin annabi mala'iku za su yi ce to annaba za su yi ce to da manzanni sannan salihai za su yi ce to sannan kuma Allah ta'ala shi kansa zai yi ceton sa na ƙarshe a fito da waɗansu mutane da zai fito da su daga wuta hadisin Anas bin Malik wanda mutanen Basra suka yi tawaga suka je suka same shi tare da Zaid da Sabit ibn Aslam al-Bunani da suka ce ka zo mu je kai mana tambaya gurin Anas bin Malik suka je suka same shi yana sallar walaha hadisi yana cikin sahih Muslim yana sallar walaha bayan ya gaba ya zauna suka zauna Sabit al-Bunani yace da shi ga mutanen Basra da Kufa ɗan uwanmu dake Basra da Kufa can lokacin Basra da Kufa ta shahara saboda Khawarij sun yi karfi a Basra da Kufa Khawarij sun yi karfi a lokacin a Basra da Kufa saboda sun yada wannan aqidar ta babu ceto wanda duk ya mutu kafiri ya mutu yana saban Allah ya mutu kafiri kuma ya shiga wuta ya shiga har abada sun sa wa mutane shubha da yawa a kansu don haka lokacin da suka buƙaci su san wani abu game da wannan matsala sai suka ɗauki Sabit ibn Aslam al-Bunani yana ɗaya daga cikin makusantan almajirai na Anas ibn Malik suka je suka samu Anas lokacin ya tsufa kan abin da ya rage a rayuwarsa ba yawa suka same shi yana sallar walaha bayan ya gama suka zauna dama sun gaya wa shi Sabit cewa kada ya masa wata tambaya kafin maganar ceto din nan ita suke so a fara tambaya musu dan ka je a yi maganar wata magana kuma karshe a manta da zancen ceto su wannan ne da kawo su to shi da ya musu suka yi masa tambaya shine sai ya ja musu ya karanta musu hadisin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na shafa'atul uzma wanda karshen ta kuma akwai ceto daga wuta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce je ceci man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman wanda a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar sha'ir ta imani sha'ir nau'i na alkama aje a ceto shi yaje ya ceto annabi je wannan ceto duk wanda yake fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman annabi ya ceto shi a fito da shi tafi da shi aljanna sai ya dawo ya kuma faduwa gaban Ubangiji ya sujjada yayi wa Allah kirari ya yabe shi ya masa jinjina a ce ka daga kanka irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tabi abinda kake so nemi ceto a baka ce ya Ubangiji al'umma ta dai a sake cewa je kanka fito da man kana fi qalbi mithqalu khardalin min iman saboda kaga an kwashe waccan tsabakar ta tafi aljanna sai kuma a zo a kuma kwasar wanda akwai kwayar komayya ta imani a zuciyarsa sai ya dawo kuma ya kuma faduwa gaban Ubangiji ya sujjada ya yabi Allah ya masa kirari iri-iri a ce dago kanka tambaya abinda kake so ka tambaya nemi ceto a baka ya ce ya Ubangiji al'umma ta a ce kuma komawa wanda ka samu fi qalbihi adna misqal khardal min imanin fito da shi sai a je a fito da sai ya fito da wannan Anas ya gaya musu iya wannan lokacin da suka bar shi za su tafi sai Sabit ibn Aslam al-Bunani ya ce mu biya ta wajen Al-Hasan al-Basri a lokacin yana halin buya daga zalincin Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda yake bibiyar malamai yana kakkashe su ya kashe Sa'id ibn Jubair a lokacin Al-Hasan al-Basri yana boye sai ya ce su biya wajensa duk da bai gaya musu dalilin da yasa ya ce su biya gurin Al-Hasan al-Basri ba yana so sai sun je can za su ji dalili suka je suka yi sallama suka sami Al-Hasan al-Basri suke gaya masa suke gaya masa daga wajen Anas ibn Malik suke kuma ya ba su labarin wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama kan ceto suka karantowa Hasan al-Basri wannan hadisin gaba daya sai yace iya abin da ya gaya muku kenan suka ce iya abin da ya gaya mana kenan yace to akwai abin da ya bari ban sani ba mantawa yayi ko da gangan ya bari ya fada mana wannan hadisin lokacin yana cikin uruciyarsa to kafin ya manta ya yanta wajen shekara 20 baya akwai wani abu da yake fara karshen hadisin sai suka ce dan Allah ka gaya mana sai ya dariya ya ce kun cika gaggawa dama Allah ce wa kulkal insanu ajula ba ni nayi maganar ya rage wani abu ba to ku hakuri mana ku bazan ga muku bazan ga muku ba saboda haka sai ya ce sai ya gaya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma karo na hudu hadisin da ana sai ya gaya musu karo uku zai je ya nemi Allah ta'ala ya bashi dama ya je ya ceto amma Hasan al-Basri shi lokacin da suka ji hadisin daga wajen Anas sau hudu ne to sai Al-Hasan al-Basri ki ta ban sani ba mantawa yayi ko da gangan ya bari kaga anan bai ce kai wannan ba daidai ga muku ba saboda ki ban sani ba ya manta ne ko ku da gangan ya bari saboda wata hikima shi akwai karo na hudu da zai zo Allah ta'ala ce ka je ka ceci wanda duk kasani wato duk wani wanda yake yana da imani wa lam ya'malu khairan qat bai suma taba yin aikin wani alkhairi ba to shine Al-Hasan al-Basri yana nufin ko dai ya manta saboda shekaru ko ku a'a kada ya fada musu wannan na karshe din wasu saki jiki ta ce to ashe dai akwai cetan ma wanda ba su yi komai ba don haka dan mu ba bi wani abu ba wanda damuwa dan dan adam wani lokaci yana da irin wannan mummunar fahimtar lokacin da za a yi kokarin a gaya masa abin da zai kara masa himma sai kuma ya sage masa gwiwa to shi yasa yace ban sani ba da gangan ya ki gaya muku saboda kada ku je ku saki jiki ku rashi yayi ku dauka tunda akwai ceto irin wannan ba wani damuwa to kula wannan ceto akwai damuwa tunda sai an shiga wutan nan ai ka haye gadar gaba ɗaya ka shige aljanna ba tare da ka ai wannan shine komai ko da za a cece ka aka ce dai sai an kona ka a wannan wuta ai akwai tashin hankali saboda haka ya za ka saki jiki ka ce kai ka shigo cikin waɗanda sai an kona su sannan a cece su a fito da su to waɗannan hadisai waɗanda su ma akwai wasu da yawa kusan hadisan shafa'a hadisai ne mutawatirai hadisai da suka zo ta hanyoyi daban-daban hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Jabir hadisin Anas hadisin Aisha hadisai da yawa wanda har ta kai wasu malamai sun ware ma mas'alar shafa'a sun yi rubutu a kanta tun ma a da can kamar Daraqutni yana da juz'un fi shafa'a kamar da yake da juz'un fi ru'ya da ya tara hadisan da suka yi magana akan ceton Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ceto da wasu annabawa da kuma salihai za su yi ranar gobe kiyama wanda duk yake so ya rabauta da cetan Annabi sallallahu alaihi wasallam da cetan salihai to ya rike tauhidi don ko kula za ku ga cewa duk wanda za su samu wannan cetan su ne ahlut tauhid ashe tauhidi shine babban sababi da zai sa bawa ya samu ceto ranar gobe kiyama mu duba hadisin Abu Huraira da yana cikin sahihul Bukhari da Muslim Imam Ahmad Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah ya ma'aikin Allah waye zai fi cin moriyar cetan ka ranar gobe kiyama to waye ne zai fi dacewa ya ci moriyar cetan ka wanda shine yake da aulawiya priority shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi laqad zanantu ya Abu Huraira an la yas'aluni an hadha alhadith ahad awwal minka da man tsammanin da nayi ba wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadisi, saboda yadda naga kwadayinka da naciyarka akan sha'anin hadisi. Kaga wannan shaida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira, dan haka wani ba zai koma gefe kuma yana cewa ya me yasa Abu Huraira yafi kowa yawan hadisi ba. Annabi kansa ya masa shaida da cewa yana kwadayi, yana da naciya kan sha'anin hadisi, ce lima ra'aytuka min hirsika 'ala al-hadisi, saboda na san kana da naciya akan hadisi, don haka kai nake tsammanin ka riga kowa yi min wannan tambayar. Sai ya ce as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw min nafsi, wanda yace la ilaha illa Allah yana mai ikhlasi da tsantsanta wannan kalba a zuciyarsa, wanda ta fito daga zuciyarsa da gaske, yake cewa la ilaha illa Allah ba kawai yana fadarta da baki ba, ba tare da ya kudirce ma'anarta a zuciyarsa ba. Kaga kenan idan mutum yana son ya samu ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin za su samu shafa'a. Aka ce shafa'a kalmar tana da fadi, ba ina nufin ta jahannama din ba, a'a duka shafa'a ma, to zama akwai tauhidi a zuciyar mutum. Sannan abu na biyu, tun ya rika yawaita karanta Qur'ani, shi ma yana daga cikin asbabu shafa'a. Yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an aw shahidan li ahlihi, nabi ce ku karanta Al-Qur'ani ranar gobe kiyama zai zo yana mai shafa'a, yana mai shaida, yana shafa'a ceto ga masu karatunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin Al-Qur'ani ya ware suratul Baqara da Ali Imran, ko musamman ma kuma suratul Baqara, saboda cikin ta take da mafi girman aya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saboda haka wannan shi ma yana daga cikin asbabus shafa'a, yana daga cikin asbabus shafa'a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da roƙa masa wasila. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji mai kiran sallah, yayi kiran sallah, ku faɗi irin abin da yake faɗa, ku rika bin sa a baya, sannan ya gama ku yi min salati was'alu li alwasilata, to wanda zai wa Annabi salati ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Annabi yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah, shewan ayuwa salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman irin wannan lokaci bayan kiran sallah da kuma fadar wannan addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana daga cikin abin da yake jawo wa mutum ya samu shafa'a ranar gobe kiyama. Yana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu shafa'a ranar gobe kiyama, wato in ya mutu a samu mutum 40 a watar waya mutum 100 su yi masa sallah, shi duk wanda ya mutu mutum 40 suka yi masa sallah ko mutum 100, to za su zama masu ceton sa ranar gobe kiyama. Sai daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya samu ceto mutuwa a Madina, nabi ce wanda ya haƙuri akan wahalhalun Madina da zafinta da rashin wato masassarar cikinta, zai zama wato zai zama cikin waɗanda zan ceta ranar gobe kiyama, waɗanda suna cikin asbab na samun shafa'a. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda za su samu shiga aljanna, kuma a ɗauka kamar tabarsu da ceton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan shine abin da za mu iya faɗa ko za mu karanta a yau. A sati na gaba ba zan samu zuwa ba, sai na samansa insha Allahu. فاتن ابن ابو كيري دي الله با مولادا ابن ابو كسكوري الله في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا مي تنبير كو مي تشي كو يشي ما تشي تكي لتشيكي وتا بيو amma sai ta rika ganin wani ruwa mai gauraye da jini. Me ke hukuncin wannan jini dangane da sallah? To cikin maganganu biyu na malamai game da jinin mace mai ciki, shin tana haila ko ba ta haila? Maganganu biyu da malamai suka yi magana mafi karfin hujja, kuma wanda daga baya bincike na likitanci ya kara goya mata baya, shine macen da take da ciki kuma ba maganar haila. Tana da ciki, to shikenan tana da ciki. Maganar haila duk wani jini da zai fito jini ne na matsala, shi yasa ma ya kamata ta yi sauri ta ga likita don gada ta yi bari. zai iya haifan mata da barin abin da take dauke da shi na ciki. Allah ta'ala ya bambance iddar mace mai ciki da iddar wacce take jini. Aka sanya ciki ya zama wato alama ce da idan aka haifi mutum shikenan ba a kuma maganar wato maganar samun maganar kuma wani ciki sabo ko maganar idda. Duk abin da take da shi duk lokacin da ta haihu to shikenan. Aka sanya jini kuma ya zama alama ce ta ma ta fita daga cikin idda. Idan ta yi jini uku ta fita daga cikin idda. Idan har ya kasance jini din nan zai iya zuwa koda da ciki. Wanda kuma shi ciki sai an haife shi ne ake fita daga idda. Kaga bai zama jini alama ce ta fita daga idda ba. To wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka bayar a baya. Akwai maganganu biyu na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wata ruwayar ta ce jinin mai ciki haila ne, wata kuma ta ce ba haila bane. Jini ne na larura. To wannan ruwayar ta biyu ita ce tafi daidai da maganganun da likitoci suka yi daga baya. Na cewa mace in tana da ciki to babu wani damar ma wani jinin haila ya kuma fitowa. Dan shi alama jinin haila alama ce da yake nuna mahaifa a shirye take yanzu ta yi ciki. To da zarar aka samu ciki shikenan shi kuma ya gama aikinsa. Saboda kaga babu maganar ma a ce kuma ya sake zuwa kuma ya yi bayanin cewa mahaifa a shirye take. Babu magana kuma wannan. Saboda haka in ta ga jini tana da ciki wannan jinin larura ne ba zai hana ta ibada ba. Sai ta je ta ga likita domin ta samu magani. Wannan kuma yace yana son ai masa bayani akan nasabar da ke tsakanin wannan hadisin da ake cewa idan mutum ya saki matarsa bai taba saduwa da ita ba to ba za ta auri wani ba sai na farko ya dandani zumarta. Da kuma wannan ayar wa in tsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum azwa qashan aya. To wacce magana da ka faɗa ba hadisi bane, ba inda aka faɗa haka. Saboda haka wata magana ce a cikin kwakwalwarka wacce babu ita, sai kuma kaza ta zo ta ci karo da aya, sai kake neman mafita. To abinda za ka yi kawai ka kwashe wannan magana da kwalo ka zubar da ita ba ita. Maganar ba za ki auri wani ba sai hatta ya zuko usailataki wa tazuko usailatahu. Wannan maganar matar da mijinta ya mata saki na uku, matar da mijinta ya mata saki na uku take so kuma daga baya ta koma gidansa. Annabi yace sai ta yi auri wani kamar yadda Allah ya faɗa hatta tankiha zawjan ghaira. To in ta aure shi kuma ba kawai daga an daura aure ba shikenan kuma yace ya sake ta, sai ta tare ta san shi ya san ta. Wannan maganar wanda aka yi wa saki na uku kuma take so ta koma gurin mijinta na farko. Saboda haka kaga ba shi da alaka da ita. Kuma ayar tana magana game da matan da kuka saki ba tare da sun tare ba alhalin an yanke musu sadaki. To sun ci rabin sadakin su, sai dai in su sun yafe suka ce mijin ya rike ko shi mijin ya yafe ya ce ta rike duka. Wannan kuma tsakanin su ne. Wa anta hu aqrabu lit taqwa. Ni ne wani kamfani ya dauke ni dan in sayo mashi babura bashi su biya ni cikin shekara daya, kuma suka ce za su saya akan 100,000. Ni kuma nace sai dai saya akan 120,000. Suka yarda da haka kuma suka saya na basu. To malam ya halaccin wannan ciniki yake, wato ba ya riga yayi irin wannan kamata kai tambaya kafin kai. Amma ka saya ka basu kuma ka zo kana za ka je kwata kayanka ne. To idan ka riga ka sayi abu kana da ikon ka sayar da shi ko nawa ka ga dama. Akwai ba'u tafsir da malamin suke ta magana akan sa, wannan je mun sha magana akan sa. Ka ce ga Hajar ka za ka sayar da ita amma bashi za a biya ka sama da yadda ake sayar da ita a kasuwa. Ana sayar da ita a kasuwa naira 10, ka ce kai za ka bayar bashi amma naira 12. To magana bi ce malamai suka yi, wasu suna ganin ba wani abu tunda kayan ka ne kuma ciniki ɗaya kai, wato ciniki ɗaya ne kawai za ka sayar bashi amma ga kuɗin da ka sa. Da haka wannan babu damuwa. Wasu kuma suka ce a'a ya kamata ka karɓi kuɗin da ake karɓa na wannan haja ɗin kar ka ƙara. Saboda in kai ƙari me yasa ka yi? Saboda za ka ɗaga musu ƙafa, za ka ba su lokaci kenan ka kara musu kudin ne saboda lokacin da ka kara musu ya zama riban nasi'a haka suka yi hujja da hadisi Abu Huraira babba bai'atain fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba wanda yayi ciniki biyu a daya wato in zaka saya yanzu ga kudin sa in kuma sai an jima zaka biya ko sai gobe ko bayan wata daya to ga kudin sa da kari to hadisin yace falahu aw kasuhuma abinda ya halatta ya karba mafi karancin farashin aw riba ko kuma ya karbi mafi yawancin ya karbi riba to masu cewa ya halatta suka ce ai wannan ana maganar bai'ataini ne to kai ciniki biyu kace yanzu ga kudin sa in an jima ga kudin sa ko gobe ga kudin sa amma wanda da ban ciniki ɗaya ne ba biyu ba ba zai shiga karkashin hadisin ba okay wanci dai malaman mu musamman malaman mamlaka malaman Saudiya ba sa ganin haramcin irin wannan ciniki idan an yi shi da siga ɗaya a su Sheikh Nasiruddin Albani su kuma suna ganin haramcin sa ko da siga ɗaya ko da siga biyu saboda haka matsalar dai akwai khilafi kuma khilafin yana da ƙarfi kwarai daga sai dan tsohon khilafi ne sai Ibn al-Qayyim suna ganin ba komai in dai har fuska ɗaya ce cinikin a idan ka sai abu naka ne kana dama ko nawa ka sayar na sai abu naira 10 ina dama in sayar naira 15 naira 20 naira 100 ina ga dama in sayar naira 5 ma ina damar in ba da shi kyauta na wani ba a haramta min ribar da zan ci ba komai yawanta abinda dai kawai musulunci yake cewa kai rangwame kai sauki kada ka so tsanantawa رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى الله يجعل توسيا yana jin kan bawon da yake da sauki idan zai saya ko zai sayar in zai saya kada ya kure mai kaya saboda neman sauki ya kula mai kaya dan so yake sayar saboda haka bai kure masa ribar ko ma gaba daya hada shi riba saboda ya kula da bukatar sa wannan bai dace ba tunda ya sai kayan nan ne dan ya samu wani abu shi ma to in ka kula cewa abinda ya samu din ba wani abu ne da zaka ji cewa ya hauka to ka sakan masa ka bashi kudin sa ka zabe saukin kai amma irin masu cinikin nan da kike da kike ayi tabi ana cin dunduniyar mai kaya musamman ma an ga cewa a matsayi ki ya fito tun sabu bai ciniki ba gashi rana ta tafi faduwa yana neman abin da zai koma da shi gida an zo sai ya kai ga ana ta matsa masa to wannan silinci baya san haka sannan kai ma da zaka sayar kakka nemi ka zuga wa mai saya kuɗi saboda kaga yana da bukata ko watakila kai kadai kake da kayan ko kuma a'a bai san kan wannan kaya ba shi ma dai ana so ka bi abin saffa saffa ka bi shi a hankali to kai ma sai ka samu tausayi da rahama ta Ubangiji wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi amma da za ka sai abu naira 10 ka sai da shi naira 100 ba a cewa abin da ya yi sama wato naira 90 da riba ce ka san wasu saboda jahilci cewa suke yi riba ta yawa riba ce a riba ko nawa ce ba riba bace sai dai kawai a ce ga wanda yana saukakawa bayan Allah shi ma Allah ya saukaka masa arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ga wanda yana neman tausayawa daga ubangiji zaka shi ma yana tausaya mutane ga wanda kuma baya tausayawa dan dai kawai bambancin su amma ba wai haramun yace ba don haka kayan da ka saya kana dama ka sayar da shi 100,000, 120,000 baka da matsala inda naka ne yanzu haƙƙinka ne me ingancin wannan hadisin man ayyara akahu bi zambin lam yamut hatta ya'malahu to wanda ya kunya ya iya tozarta dan uwansa ya tauna masa asiri yayi masa gori saboda wani laifi da yayi to ba zai mutu ba sai ya aikata shi wannan hadisi yana cikin Tirmidhi amma ban iya tuno ingancin sa sai dai ka bini bashi sannan kuma yace a gaya masa sunayen dan Allah a gaya min sunayen wasu kananan littafan Shi'a da zan iya hujja da su da yan Shi'a to ai ba a gaya maka sunayensu ba ko da an gaya maka sunayensu ba lallai ka same su ba na farko dai Ahlus Sunna ba sa sayar da littafan Shi'a su kuma yan Shi'a ba za su sayar maka ba in sun gane ka ba za su sayar maka ba sai dai in wato ka yi ɓadda babi ka yi shiga burtu ka je kana wasu yan maganganu to wataƙila in sun yarda da kai su sayar maka amma haka kawai sun fahimci kai sunna ne to ɓaɓɓoye littafan suke wannan haka ne ba kamar mu ba da littafanmu neman kai ma muke da shi wa zai saya wani ma a zo ana tarabawa kyauta su ɓaɓɓoyewa suke yi saboda haka ko da ma mun faɗa ba lallai ne ka iya in ka samu usulul kafi abin alkafi na alkulaini kamar katan bukharin su ne akwai alkafi akwai usul din sa da furu din sa in ka samu wannan shi kansa zaka iya hujja da shi domin littafi ne babba a gurin su daya daga cikin littafai hudu da suke takama da su kenan kamar da kike takama da bukhari me matsayin shi'a dangane da shafa'a wannan tambaya tana da kyau domin karatun da muke yi maganar shi'a ne Ibn Taymiyyah yake yi saboda haka babu shi'a kamar da muka taba fada in ba amanta ba aqida su mu'tazila ne an gane ko da fada aqida shi'a a madai mu'tazila to an fada aqida shi'a saboda haka suwa suna kore cito suna kore cito gaba daya saboda haka suna tare da mu'tazila a wajen kore cito wani aiki ne ya dace da matar aure ta yi a cikin ayyukan gwamnati aikin da babu saban Allah a ciki ba ta saba wa Allah ba da tsaki da dokokin sa ba ina tambaya game da matsayin jinin da ke zuba ga mace da tayi bari jinin da mace tayi bari jinin biki ne duk jinin da zai fita daga mahaifa bayan abin fitar da abin da yake cikin mahaifar to sunan sa jinin biki ya labarin annabi Isa alaihi salam game da cewa zai dawo duniya dan wasu daga cikin ayoyin alqur'ani sun ce Allah zai tambaye shi cewa kai ne kace abauta mun abauta maka har zuwa karshe sai annabi Isa ya ce sarki ya tabbata gare ka kai ne kafi ni sanin abinda suka aikata bayan ka karbi raina to wannan tsohon mas'ala ce ina ga kamar a ce ya kamata a ce an wuce ta annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba in ya dawo annabi zai dawo ko ba annabi ba kaza kaza mutun ita abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisan sa mutawatirai ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hadisai da yawa da wani malami da ake kira al-anwarul kashmiri ya yi suri wani littafi at-tasrih bima tawatara min nuzulil masih hadisai ne da yawa ibnu kasir ya kawo su a cikin al-bidayah wan nihaya cikin tafsirin sa da dukkan su suna tabbatar da dawowar annabi Isa alaihi salam wasu suna cikin sahih al-bukhari da muslim wasu suna cikin sahihaini annabi ya faɗa saboda haka duk wata fahimta da zaka yi wa aya al-qur'ani bayan fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba fahimta ce mai kyau ka je fahimtar kanka dawo kan ta manzo sallallahu alaihi wasallam annabi zai dawo ba annabi zai dawo ba Allah dai ya riga ba shi annabci tuntuni ko ba taba jin cewa an ba wani annabci ba an dawo an masa ritaya annabci shine Allah ya aiko ma mutum mala'ika ya karantar da shi wani abu na wahayi wani abu da ya shafi addini ayi kaza ko abar kaza wannan shine annabi to in aka riga aka yi wannan ada a ce wannan karantar wanda aka yi maka an kwace an riga an yi masa saboda haka ya riga ya samu wannan annabi sai dai in ya zo kamar yadda hadisai suka nuna zai yi hukunci da abinda wannan shari'a da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa annabi ya ce law kana Musa hayyan ba wa sai au illa tibai annabi Musa ma yana da raini zai bi saboda haka shi ma annabi Isa in ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi shi yasa lokacin da zai zo zai yi sallah bayan mahdi wai shi ta wa imamukum minku zai yi sallah bayan mahdi mahdi dai daga cikin wannan al'umma shi zai jagorance annabi Isa alaihi salam a sallah saboda haka bayan hadisi ya tabbata duk wani tunani da mutum zai yi sai dai aje shi ayar ba ta nuna cewa annabi Isa ba zai dawo ba ana magana ranar gobe kiyama falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid wannan abu ne da ya shafi sannan alwafat a larabci yana nufin mutuwa da gaba daya ko kuma a'a sawa mutum bacci shi kansa wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kalmar wafati ba tana nufin mutuwa kurus ba gaba daya an gama abin nan Allah ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha dan kalmar falamma tawaffaitani kaka dauke ta da matsayin da ka kashe ni kuma in ka dauke ta ma a matsayin kashe ni a lahira ake maganar ba a nan duniya bane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu ba mu da abin da zamu illa sami'na wa atana dukkan wani abu da zamu kawo na tunani sai dai idan muna kare tarihin to kuma in zamu ce ƙarya ne to yana buƙatar kuma kawo wasu dalilai da su nuna hakan ne duk abin da kace ƙarya ne to akwai dalilin da yake nuna ƙaryar ne daga cikin babu sanadin da zai inganta malamai su tabbata tawatiri akan sa kuma kawai ka zo ka ka bushi iska kawai kace ƙarya ne to sai abin ya zama wasa kowa ya ji abin bai mata ba kawai sai bushi iska shi ma ya ce ƙarya ne shikenan magana ta wuce kaga din ya zama shirmi to sai ya zama komai yana da ka'ida kace ƙarya ne sai ka dauki hadisan nan ka sa su a cikin ne wannan hadisin ga dalilin da yasa ya zama ƙarya saboda a cikin sanadin sa akwai wani da wani da wani makaryata ne wani da wani malamai sun soke su wannan ma haka wannan ma haka in kai haka to an san da ilimi kake magana amma kawai ka dubi abu kace ƙarya ne wata rana wani sai dubi sahih al-Bukhari din da Muslim ce duk ƙarya ne meye bambancin ka da shi ba ku da bambanci kai ma ba wata hujja ka bayar ba da yake nuna ƙarya ne kawai dai ka karanta wata aya ban gane ba shikenan sai ƙarya tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane akwai wanda sun ce ba gaskiya bane saboda ba lalle sun yi bincike akan hadisan ba illa sun yi bincike akan hadisan ba su faɗa ka ba wanda suna da uzuri wato ba cewa aka yi wanda ya ce ba gaskiya ba ne ko kafiri ne ko a'a ta yi iya mablaguhu min al-ilm abinda ya abin nan ya karanta ya faɗa akwai kuma waɗanda su kuma sun yi karatu a cikin hadisan sun tara su sun bi su har ta kai ma suka fahimci mutawatirai ne kaga waɗannan suna da abinda ya fi na waɗancan don haka daman shi ilimi haka yake in wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wanda ya fi ƙarfin hujja sai a bi shi a saki wanda hujjar suke da rauni amma dai alal a takaice dai wannan matsalar tsohuwar matsala ce da an yi maganganu da yawa a kanta an wuce ta da fatan Allah sa mu fahimta mu gane sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in